yayin da ma ake harama bukukuwan Kirsimeti da na sabon shekara. Yanzu haka wata matsalar da 'yan kasar ma ke fama da ita ce tabbatun karancin mai, yayin da a bangare guda 'yan bumburutu, wato 'yan black market ke cin karensu babu babbaka. Ga yanzu dai, masu ababen hawa kan shafe awanni a layukan mai, kamar yadda na tarar a wani gidan mai mallakar NNPC.
Oh, wahalar mai din ne dan uwa, muna neman mai gashi a 'yan black market da muke saya 150, yanzu sun kara kuɗi 280. Shine muka ce to gara ka sayi mai 200, mutane nawa mutum nawa za ka je ka ɗauka fasinja? Karan bata lokacin in Allah ya taimaka muka samu anan din gobe sai mu yi fasinja.
Sunana Garba Muhammad. To mai din ne kowane lokaci irin wannan shekara muna samun matsalar tsadar mai, kuma ba za mu iya gane me problem din ba. Kowane shekara haka muke shan wahala, kuma da zaran Disamba ya zo ya wuce, Christmas ya kare, shikenan kuma komai ya je normal.
To sai dai ko da alamun yayin da na gwamnati ke saidawa, akwai wasu gidajen mai da ke wuce makadi da rawa, kamar yadda wannan direban ya tabbatar.
Sunana Alhaji Hussein Baka. Su dai ba mu san me yake faruwa ba, yawancin gidajen mai ka suna da mai ba su son sayarwa ne. Munafurcin masu gidajen mai ne kai, ba wai rashin mai din ba ne kawai. Yawanci duk suna da shi, sun rufe sun fi sayarwa. Neman dukiya ne, wasu suna boya da dare suna sayarwa, suna sayar ma yan black market. Na ba wani lolita 180 a wani wuri ma 190 na hanyar gire nan ɗazu jiya da safe 190.
Sautari akan zargi dillalan man fetur masu zaman kansu na Ifman da ma masu dakon mai na NATO da cewa suke boye man domin cin kazamar riba, musamman ma a wannan lokaci, zargin da shugabannin kungiyoyin biyu ma ke musantawa. Alhaji Abdul Malik Bello shine ma mataimakin shugaban kungiyar NATO a shiyar Yola, wanda kuma kusa ne ma kungiyar Ifman, ya ce rashin sani ne yake sa ake musu wannan zargi.
Maganan karancin mai da ake da shi, ko kuma rashin mai, bai shafi wanda yake ɗauko mai ba, domin shi sai ya samu kayan zai ɗauko. Shi memba na NATO shi mai mota ne, sannan kuma mai hidimar mai kuma shi kuma marketer ne na independent marketer ko kuma major marketer. Saboda mu ne masu zirga-zirgar wannan man fetur da kuma at the same time dillalen wannan man fetur, babban dalilin da ya sa ake da wannan matsala na wahalar mai dai a takaice shi ne babu manne a ƙasa. Domin ƙasar nan a kowane rana abunda muke consuming yana kai lita miliyan 35, yanda su yin nufi su ga baya, wanda kuma wannan lita miliyan 35 nan ba a samun shi a cikin Najeriya, wato refinery Najeriya ba sa refining wannan kaya, dole sai an kawo shi daga waje. Kuma dillale masu kawo wannan daga waje daga shekarar da ta wuce nan, lokacin da aka samu matsaloli na su dala da sauransu, yawancinsu gaba ɗaya sun dakatar, wanda ita NNPC ita kadai ta ɗauki kashi 90 na cikin na shigo da man nan ƙasar nan. Saboda haka yau idan man nan yayi karanci, sai gwamnati ta tambayi NNPC me hujja, domin su ne suke komai na magana man nan.
Kuma da menene dai yanzu kada ka raba na kawai da ta shine mako zai fi dana na kudi su dangane da wannan matsala na karancin mai a Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na Amurka, daga Yola a Najeriya.